18 da 8 zaɗu ga birda lafiyar madar zamani sunana Tijani Adamu daga makarantar firamarin Gurungawa dake karamar hukumar Kumbotsa kenan inda wannan makaranta nake ciki wato tsohuwar makaranta da didda mai tsawon tarihi wanda akalla ta kai kusan shekaru 40 a da kafuwa kuma zuwa yanzu inda nake ganowa wato wasu binaye nake ganowa guda biyu na ajujuwa sannan kuma kasar da nake hanguwa wato ajujuwa ne marasa bene sai dai a gefen da nake a cikin rufin kwanuka nake gani ko kuma in ce a wasu ajujuwa ne da alama ma wani wajen ba fulista wani wajen ma a ga su nan kamar yana buƙatar wato gyara menene suke kansula
sunana Kabir Abdullahi Gurunga ni ne shugaban PTA game kungiyar PTA ta wannan makaranta na garin Gurunga kuma na mai wannan gidan rediyo da zo wannan guri Allah saka ma da alkhairi kuma duk abin da yake nema Allah tabbatar masa da abin da yake nema irin manya-manyan matsaloli da muke tsaye a cikin wannan makaranta suna da yawan gaske dan ga ajujuwa can Allah wajen guda hudu yau ce tun 1970 aka gina wancan ajujuwa har yanzu rufin su ne akai to dan haka za ka ga hatta bulan da yake jiki za ka ga yana yin wani irin abu kamar ya lalace da wurin ba kofofi ba tagogi yara za ka ga in dare za ka ga jakuna ne masu shiga suke kwana a ciki sakamakon babu kofar da za'a shi kuma mahukunta a kowane dama mun kai musu takardu mun yi waye irin wa'annan dai da ake da siyasa ba su yi ba sai mu ne muke haɗa kuɗi da 110 da rufin ya yaye muka je muka jajjara muka ɗan wasu abubuwa to abin da ka haɗo can shi ne abin baya yiwuwa yadda ya kamata da Allah duk wanda ya san yana da wani hanyoyi da ya ga zai iya taimaka mana akan wannan makaranta saboda wannan shi ne farko ni dinnan da annan na gama tun 2001 na fara zuwa 2096 na gama wannan makaranta to da haka ina umartar cewar da Allah da muna neman tallafi dan mun shiga wani bala'i wanda in ka kalli makaranta in ka turo yaran ka ma rufin cikin makaranta nema yake rufe yaran a ciki dan ko yanzu muka je da kai za ka ga yanda tili ke nema ya fado kan yara yanda kofa ta ce yankan yara ko yaran da ya yance da jikin taga kafin aka yi asibiti aka sa kusan samun matsala da kyar aka samu kansa to da haka na umarta duk wanda yake da dama a gwamnati yake a wata kungiya yake da Allah muna neman dauki ya zo taimaka mana a nan makaranta ta garin Gurungawa da ke karamar hukumar Kumbotsa Kano kuma babban matsala ma rahim mai gadi rahim mai gadin nan kalla mun kai shekara wajen biyu muna tura takarda local government Kumbotsa to lallai su turo mana mai gadi duka mana gadin makarantar nan babu mai gadi dan haka duk gurin da ba mai gadi dole a samu matsala yanzu kwankwasiyar na kallaba ta kanye kara goma ba amma duba ga tagogin ta an baballe in kai ga daga sama ba za ka ga duk an silin ma an samu matsala duk ya lalace to wannan shine abubuwan da muke ta gani cewa dan Allah mana umartar local government nan tamu ta turo mana mai gadi yanzu ya kula mana da wannan makaranta mu ma mu ci gaba da kula kamar yanda muke yi dan vigilance ma ina gode musu saboda su ne mana kokari kullum da daddare saboda ko wasu mutane su ke fitowa da gurin saboda ba kofa suna yin abubuwan da bai dace ba kuma yan vigilance din su tahe su kama su su musu hukuncin da ya dace da Allah kun ga wannan barazana ce da al'umma kuma ana neman cewa a tsaya da security kuma ana samun irin wannan matsaloli to dan haka ina jan al'umma cewa dan Allah su kula gurin nan kamar gidajen su ne kar ka je ka fifita gidanka fiye da makaranta
to yanzu haka ina cikin wani aji kenan kuma da alama wannan aji da nake ganowa a silinsa ya sauko ko ince ma kusan ya babuke gaba daya domin kuwa ga wani bangare can ma a jikin bango kuma da alama kamar an sa wani katako yayiwa ita kanta ruftar kamar dirka kenan wato matokari da nake gani a dan tokare wato ruftar da nake gani kuma haka daban da nake gani a ƙasa wato kashin jakuna nake ta gani da alamar jirwayin kamar fitsari ne kuma wajen da iya cewa zarni-zarni da hamami-hamami ne a cikin wannan ajujuwa kuma gashi wundunan duka rarake a iya cewa bulan wani wajen ma duk ya zizzibe ya fadi kuma wani abin da ake cewa bugula wato karafunan nan na jikin wundunan dukan su ga sunan sun ciccire a yanda nake gani yanzu haka ina tare da mataimakin shugaban kungiyar dalibai na wannan yanki zamu ji tunda muna cikin wannan aji mun bar wancan aji mu ji hanzarin sa a cikin wannan aji menene cikakken suna
assalamu alaikum mai magana Ado Yahaya Mahmuda daga garin Gurunga ni ne mataimakin shugaban PTA chairman na firamaren Gurunga
to gashi da alama ina ganin kashin jaki da kuma zarin zarin ga dai ajin da a iya cewa bakin gani kuma gashi rishirin tinkara koma makaranta shin kuma ga gwamnati na cewa ta mare wasu makudan kuɗi a yi gyare-gyare, ku gyaran bai zo ta nan bane ba ko kuwa?
Gaskiya gyaran mu bai zo ta nan ba, kuma mun rubuta takarda, mun yi requestin, mun tura gurare da dama gunda aka ce a tura a nema, mun tura ba mu samu wannan dama, mun samu wannan sahalewa ba ta gwamnati. To gaskiya daman tuni muna cikin wannan barazana, yaranmu, kannanmu, ƴaƴanmu suna cikin wannan barazana na rashin kula da makarantar nan.
To yanzu haka kana ganin wannan dirkar da nake gani dalibai ne suka dawo za su zauna su dau darasi a cikin wannan aji?
To ai da shi, tunda da shi muke amfani da shi dole a ciki haka za su zauna.
Ka san yara da kirina idan suka dan zunguru wannan dirkar ta fadi matokarin nan ba zai fado silin, ba zai fado kansa ba.
Zai fado, zai har ma ya cutar da yara. Dan haka dole muna kira da gwamnati ta shiga al'amarin firamaren gurin ga wajen kulawa da ita, saboda a shekaru baya ma da suka wuce akwai an ce an fitar da kuɗi na kewaye makarantar nan, ba a kewaye ba, ba mu san ita ya fada ba, mun bibiya mun ji shiru duk irin wannan matsalolin da muna samu a karamar hukumar kuma. To kamar abin da aka yi magana firamaren nan tunda yayyen iyayenmu ma anan suka yi, yayyen mu anan suka yi ballantana, mu ma mun zo mun yi, kuma ga ƙannan mu ga ƴaƴan mu suna yi. Gwamnati ba abin da za ta taimaka a talaka in ba irin wani harkar ilimi ba. To harkar ilimi ta lallace, yanzu ɗan talaka ba a so ma yi karatu, ana so a dakatar da shi, tunda duk lokacin da a goye zama barazana, to kaga iyayen yara ba za su yarda su kawo ƴaƴan su zo su zauna a guri ba.
Yanzu kana nufin cewa idan yaran ku sun dawo ba za ku kyalace su shigo cikin wannan aji ba kenan?
Eh, za a bar su shigo, amma dai duk lalura in ta fara a kai mu za a fara kuka da mu da muke da aka ce mu a matsayin wakilansu ne na iyayen yara, mu za a fara kuka da shi. To kaga dole mu kuma da alami kuka, da gwamnati muke kuka, ya kamata shiga wannan al'amara kafin ma iyayen yara, kafin iyayen yaran su zo su fara da wannan. Yanzu gwamnatin ta zo ta tarar yara ba su dawo ba, malaman da aka turo za su zo su koyar, su za a fara challenge. Problem din na gwamnati ne bata gyara matakin farko ba, hanyar da za a bi a dora yara akan tafarki mai kyau, sun zo kuma ana shirye shiryen koma. To ya kamata kafin dai a koma muna neman agaji na gwamnati, da duk wanda ya isa da yake da iko zai taimaka mana ya taimaka. Dan ka taimaki yaro ya karatu ilimi, to ka taimaki al'umma ne, ilimin yara shine amfanin al'umma. Assalamu alaikum.
Yanzu haka muna tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da wato sintiri na wannan yanki, kuma sun ce suna bada gudunmuwa wajen ganin sun kare wannan makaranta, za mu so mu ji cikakken suna.
Na'am. To da farko kuna tare da sarkin samarin Fulani yaya Nazi da ke garin gurin gawa. Ba dan komai ba, gaskiya kusan da daddare da kusan akwai masu, akwai mai gadi, to kuma sai ya rasu. To bayan haka dai gaskiya tun daga wannan lokaci ba a sake samun wani mai gadi ba. To kuma a kungiyarmu ta vigilanti na garin gurin gawa shine muka hubasa, saboda sakamakon cewa da daddare muna samun bata gari suna shigowa wannan makarantu, suna zuwa ana babballe mana kyamare haka. Dan kaga kamar waɗannan ajujuwan guda biyu dan su gane kawai masu kyamare a ciki, to su ma yanzu ka duba ka gani za ka ga duk allan kwasa su an bar kallar su. To sakamakon cewa ba ta gari ne muke ganin suna shigo mana da daddare, suna shigowa da mata ana aikin masha'a. To gaskiya shine muka ga ba za mu iya kyalewa ba, mu ma sai muka fito cikin dare muke gari, dan kusan kwana muke anan muna wannan. Amma yanzu gaskiya sakamakon wannan mun dan samu saukin al'amari, sai dai makarantar tamu gaskiya duk wanda ya zo gaskiya sai ya tausaya mana, sakamakon kamar shauran inda waɗanda suka faɗa. Ina tunanin wannan karatu wanda ma za a dawo da yi, ƙannanmu da ƴaƴanmu za ta iya yiwuwa a ƙasan bishiya za a yi karatu, don gaskiya ajujuwan nan ba za su zauna ba.
To amma ga aji ina gani kamar da alama zancenan da ake cewa jaki na ɗaukan darasi a cikin aji da dare, hakan ne?
Gaskiya ne wannan, idan ka zo da daddare za ka ga jakuna ne da yawa a ciki, kamar inda kuka faɗa cewar za ka ga ga kashi nan da hamami da na fitsarinsa duk gashi nan a cikin ajujuwa. Kuma za ka ga jaki ne a gaban kilas, ga hina a gaban aji yana ya zoya kuma ko kuma ya zauna zan iya cewa, domin cewa kuma ga shauran duk kusan a baya. Kaga za mu iya cewa darasi ake ba wa shauran, domin cewar kaga wannan mu maimakon a ce ɗan mutum ne ko kuma ɗan adam ne ake tsayawa ake kula da shi a aji, ake kula da shi ake bashi kamar ilimi. To yanzu sai ta kai ta kawo cewar kamar jaki. Kaga dai in za a alakanta mutum da cewa mara kokari za a kira shi da jaki, to sai ga shi yanzu jakin shi yake daukan wannan darasi. To mu ba mu san me za mu ce da gwamnati ba, sai dai Allah ya kawo mana ɗauki, gwamnati ta dubi kukanmu domin ta kawo mana ɗauki a garinmu na gurin gawa. Domin gaskiya wannan firamare tamu in dai har an dawo makaranta, to gaskiya ƙannanmu da ƴaƴanmu to a ƙasan bihiya za su yi karatu, ba don komai ba cewar gaskiya ajujuwan nan ba za su zauna ba. In ba haka ba yaro ko zai iya koma gida da rashin lafiya, kuma kaga ga yanayin da ake ciki.
Menene suna?
Sunana Abdullahi Ilyasu Gurungawa, wakilin ɗaliban da ke karatu a Gurungawa Primary.
Ke karamar kuma korafi kuma matsayin ku na ɗalibai ya kuka karɓi wannan al'amari?
To gaskiya dai abin da ya bakin gani mun kai kokarinmu ga gwamnati kuma muna kokarin mu ga yanda Allah zai yi da mu a cikin wannan lamari. Idan ka duba gwamnati ta ce karatu kyauta ne, amma mu yanzu gashi mu ajujuwan ma da zamu kokari a gyara mana shi, shi muke ta kuka akan gwamnati ta yi kokari ta zo ta gyara mana. Kuma idan ka duba akwai gine-gine a bayan makarantar nan wanda makaranta an ce an ba da kuɗin kewaye ta, yanzu idan ka duba gidaje ne ma a kusa da ita wanda za a iya cewa a filin makaranta suke. To muna kira ga gwamnati ta dubi kokenmu, mai girma gwamna ya dubi kokenmu cewa ya zo ya sa hannu a wajen wannan aikin. Inda idan ka duba ginin namu tun da aka kafa makaranta a haka yake, ka duba ka gani bal yawar maran nasa gabaki daya a baballe, kalli fulassan ma hatta ita shi kansa ginin ma yanzu yana gab da iya faduwa. To don haka muna kira ga mai girma gwamna Adalin gwamna wanda ake ce masa Kadimul Islama a matsayinsa na shugaba a wannan jihar, muna roƙonsa ya kawo mana ɗauki wannan makaranta tamu. Mu ma dan mu samu mu fita da kyakkyawan result a cikin wannan makaranta ta.
Amma gashi an ce ga jakuna suna daukan darasi da daddare.
To gaskiya ne wannan haka ne, kai ma ka gani sheda ne. Kuma da kyau ma a ce tunda baƙin mare a cikin makaranta dole wannan jaki ya shiga ya ce zai tsaya a ciki. Kakashinsa nan ga fitsarinsa nan, kai ma ka gani sheda ne. To mu muna kira ga mahukunta musamman ma mai girma gwamna da shi dan majalisar namu Maniru Babba da shi kuma dan majalisar namu na jaha da kuma shi kansa chairman din namu. Muna fata dan Allah dan Annabi da su yi su agaza mana a cikin wannan lamari namu, don wallahi muna cikin wani hali sai abin da ka gani ko wannan abin makaranta.
Mita 88.5 da lafiyar muryar zamani. Sunana Tijani Adamu daga karamar hukumar Kumbotso a makarantar firamaren Gurungawa.